Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Asabar 19 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
An harba bama-bamai daren jiya a Asabar a yankin Donbas da ke gabashin ƙasar Ukraine, inda aka yi ruwan bama-bamai da ke haifar da fargabar barkewar wani babban fadan soji. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce shugaban Russia Vladimir Putin ya kudura aniyar mamaye Ukraine. Ɗan sandan Canada na aiki yau a Asabar don dawo da al'amura kamar yadda aka saba a babban birnin ƙasar, bayan da manyan motocin dakon kaya da masu zanga-zanga suka mamaye tsakiyar garin Ottawa sama da makonni uku don nuna rashin amincewa da dokokin annoba.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga na ci gaba da kai farmaki a wasu yankunan jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya, duk da kokarin jami'an tsaro da kuma alƙawuran da gwamnatin APC ta yi na samar da tsaro. To koya masana harkokin tsaro ke ganin za a iya shawo kan wannan matsalar?
Eh, shugaban kasa ya ce kada magana cewa zai ba da tsaro. 'Yan Najeriya suna cewa Allah shi sa. To an wadi dai, an wadi biyu, an wadi uku. Sha'anin tsaro dole sai an haɗa kai ko babu haɗin kai.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi ƙarin haske dangane da dalilanta na baiwa sojojin rundunar Takuba da na barkan mafaka, biyo bayan tankiyar diflomasiyyar da ta ɓarke tsakanin gwamnatin sojan Mali da hukumomin Faransa. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno a Najeriya ta keɓe naira miliyan 100 don tallafawa matasa 152. Kamar yadda muka saba a kowace rana Asabar, yau ma muna nan tafa da shirin A Dawo Lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An harba bama-bamai daren jiya Asabar a yankin Donbas da ke gabashin ƙasar Ukraine, inda aka yi ruwan bama-bamai da ke haifar da fargabar barkewar wani babban fadan soji. Shugaban jamhuriyar Donetsk yau Asabar ya ba da umarnin haɗa kan mazaje da za su gabatar da kansu don shiga aikin sa kai na mayakan yankin. An kuma haramtawa maza masu shekaru 18 zuwa 55 ficewa daga jamhuriyar mai ra'ayin Rasha da ke gabashin Ukraine. Kungiyar tsaro da haɗin kai a Turai ta ba da wani rahoto yau Asabar cewa an ƙara keta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka amince da ita a shekara ta 2015 a Donbas, fiye da wanda ya gabata a ranar 12 ga watan Fabrairu. Wasu sassa na Donbas waɗanda suka haɗa da jamhuriyar Luhansk mai cin gashin kanta sun kasance ƙarƙashin mamayar Rasha tun shekaru 8 da suka wuce. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya kudura aniyar mamaye Ukraine. Na yi na'am cewa ya yanke shawarar. Muna da dalili na yadda da haka, in ji Biden yayin wani jawabi daga fadar White House jiya Juma'a. Tun da farko dai rundunar sojan Rasha ta sanar da cewa yau Asabar za ta gudanar da gagarumin atisayi na dakaru masu amfani da makamin nukiliya, wanda Putin da kansa zai sa ido a kai. Duk da haka Biden ya ce bai yi imanin cewa Putin yana tunanin yin amfani da makamin nukiliya da gaske ba. Mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta gargaɗi Rasha a taron tsaro na Munich na shekara-shekara yau Asabar cewa idan ta mamaye Ukraine, Amurka tare da ƙawayenta da abokanan hulɗa za su sanya takunkumin karya tattalin arziki mai tsanani da ba taɓa gani ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗan sandan Canada na aiki yau Asabar don dawo da al'amura kamar yadda aka saba a babban birnin ƙasar, bayan da manyan motocin dakon kaya da masu zanga-zanga suka mamaye tsakiyar garin Ottawa sama da makonni uku don nuna rashin amincewa da dokokin annoba. Tun a jiya Juma'a ne aka fara yunkurin gyaran, kuma an ci gaba da shi har zuwa dare. Tuni dai aka kame hudu daga cikin ainihin masu shirya zanga-zangar, kuma an kama masu zanga-zanga sama da 100, yayin da ɗaruruwan jami'ai da suka haɗa da wasu akan doki suka yi layi tare da tura su a hankali daga cikin motocinsu. An samu arangama da dama jiya Juma'a. An ciro masu zanga-zangar daga cikin motocinsu, kuma wasu waɗanda suka bijire jami'an 'yan sanda sun kama su. Masu zanga-zangar sun nuna halayen cin zarafi wanda ya tilasta wa 'yan sanda ɗaura ɗamara da samar da hanya mai muhimmanci da yammacin jiya, a cewar sanarwar 'yan sanda.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yankin arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan bindiga, duk da alƙawuran da gwamnatin APC ta yi na samar da cikakken tsaro a ƙasar kafin ƙarewar wa'adinta. Ko a ƙarshen makon nan, 'yan bindiga sun kai farmaki a wasu sassan jihar Sokoto, a cewar wani da ya shaida lamarin. Muhammad Nasir, wakilin muryar Amurka a Sokoto, ya aiko mana da wannan rahoton.
Lokaci na ta tafiya na karewar wa'adin gwamnatin da ke mulki a Najeriya, kuma jama'a na ci gaba da fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga. Ana samun salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a, musamman na mutanen arewa, abinda kan iya haifar da ayar tambaya akan ko za a samu cikar alƙawuran da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi na hannun ta ƙasa mai cikakken tsaro ga gwamnatin da zai miƙa wa mulki. A jihar Sokoto ma da ke arewa maso yammacin ƙasar, a wannan ƙarshen mako mahara sun afkawa ƙauyen Sabon Garin Dole da ke ƙaramar hukumar mulki ta Gwarayo, har suka hallaka wasu mutane. Na zanta da wani mazaunin garin wanda shaida ne akan abin da ya faru.
To da sun ka taushi, Allah da tsari sun ka shigo cikin gari, ba sai da sun aka ma zagalere shi na gari. Duk wanda Allah ya kaddara sun ka cin misali, ko wasu mutum biyu nan bakin mongoru zamanistan da al'asar din, ba su ma san abin da ake cike ba. Daga can sun kalibi wannan guda biyu, sannan akwai wani yaro nan cikin fadama kuma na shi ma nan sun kalibi shi. Akwai mutumin barzaki guda ya fito da gona ta shi a cikin hudu. Akwai mutum uku wanda sun ka halba guda da hannu, guda da kafa, guda shi ma da hannu. A wasu na asibiti, amma dai su ana sa ran Allah sun da kawo nuna su ita. Sun kuce hannu da tumakai na makiyayi guda biyu wanda ake wannan bakin gari. Sun kaɗu can inda aka ce ma wani gari inda aka ce ma gidan magaja, sun kaɗu gida suna bantaliwa suna korawa, sun rukuma sun kai da su.
Na nemi zanta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun, amma kakakinta a Sokoto bai ɗauki kiran da na yi masa ba. Na kuma tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Gwarayo, Abdulwahab Yahaya Gwarayo, wanda ya tabbatar da an kai wannan harin. Sai dai saboda baya garin ba zai ce komai ba, sai ya ji ya ga abin da ya faru.
Wallahi to yanzu na yi sosai, na yi saurin gaskiya.
Kawo zuwa haɗa wannan rahoton dai, na kira wayar safiya da ɗaya bai karɓa ba, kuma na tura masa saƙo bai mai da jawabi ba. Na zanta da mai sharhi akan lamarin yau da kullum, Farfesa Bello Dodon Bada, goya suke kallon samun kai hare-hare ga jama'a, musamman duba da alƙawuran da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi na samar da cikakken tsaro kafin ƙarewar wa'adin gwamnatinsa.
Eh, shugaban ƙasa ya shekara magana cewa zai ba da tsaro. 'Yan Najeriya suna cewa Allah shi sa, don an haɗe ɗaya, an haɗe biyu, an haɗe uku. Sha'anin tsaro dole sai an haɗa kai ko babu haɗin kai. Haƙiƙa ne siyasa ta yi musu muhimmanci da tsaron mutane. Mutane ba su da kwanciyar hankali, ga kuma talauci, sannan ga rashin aikin yi, yanzu kuma ga tsadan mai. Zaka da na'uba sun sha mu 'yan Najeriya kai. Ya zama wajibi gare su suwa kansu hukunci.
Shugabannin ƙananan hukumomi su ne shugabanni mafi kusa da jama'a, sai dai wasu lokuta sukan ƙaurace wa yankunan su koma cikin birane, su bar jama'a na neman agaji. Har ma dai 'yan mahara sun kutsa a yankunan su.
Ai, suna da kwamitin tsaro, kowace ƙananan hukumi shugaban ƙaramar hukuma kuma shi a ciyaman. Duk sarakunan da annan da jami'an tsaro membobi ne, domin sun waye gari kuɗinsu can sama ake tahiya da suwa. An kashe su mututus. Shi yasa mutum koyo an ce an zaɓe shi shugaban ƙananan hukumai, ko kuma an ɗora shi ko an naɗa shi, ba shi iya zama ƙauye inda ƙaramar hukuma ce take. Shugabanci wanda ba na gari ba, duk shi ya kama na waɗannan abubuwa.
Yankin Gwarayo dai yana gabacin Sokoto, kuma ya taɓa fuskantar harin da ake ganin cewa na ramuwar gayya ne daga 'yan bindiga, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Matsalar rashin tsaro dai zuwa yanzu ta ɗauki rayukan jama'a da dama, tare da ɗaiɗaita yankuna da al'ummomi a arewacin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wani alƙalin kotun kolin jihar New York da ke Amurka ranar Alhamis da ta wuce ya yanke hukuncin cewa dole ne tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da manyan 'ya'yansa biyu su miƙa kansu ga Attorney General ta jihar kan wani bincike da ake gudanarwa kan yiwuwar aikata zamba a kamfanin Trump Organization. Lauyoyi masu wakiltar Trump da ɗansa Donald Trump Jr. da yarsa Ivanka Trump sun dauki mataki don a soke sammacin da aka aika musu na zuwa su ba da bahasi. Sun yi ikirarin cewa bai dace ba ga Attorney General din ta New York da Tisha Jones ta ci gaba da binciken biyu a lokaci guda. James yana ba da haɗin kai a tuhumar aikata laifuka wanda lauyan gundumar Manhattan ya gabatar. Wani hukunci da ya yanke a yammacin ranar Alhamis, mai shari'a Arthur Engoron ya ce hujjar da Trump ya bayar a shari'ar gaba ɗaya ta wuce gona da iri, kuma Attorney General ɗin tana da iko da ta nemi Trump da 'ya'yansa da su ba da bahasi. Indiya da haɗaɗɗiyar daular Laraba sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya jiya Juma'a, inda ƙasashen biyu ke sa ran ƙara haɓaka kasuwancin ƙasashen biyu zuwa dala biliyan 100 nan da shekaru biyar. Wannan dai shi ne na farko daga cikin wasu yarjejeniyoyin kasuwanci mara shinge da New Delhi ke hanzarin yi da kammalawa a wannan shekara don faɗaɗa tattalin arzikinta da annoba ta yi wa illa. Masana tattalin arziki sun ce hakan na nuni da gagarumin sauyi daga abin da ya wuce a baya, lokacin da India, wacce ta kare fannoni da dama na tattalin arzikinta da haraji mai yawa, lamarin da ya janyo jinkirin kammala yarjejeniyoyin kasuwancin mara shinge. An dai rattaba hannu a kan yarjejeniyar haɗin gwiwar tattalin arzikin ne yayin wani taron koli ta intanet tsakanin Prime Minister Narendra Modi da yalima mai jiran gado na UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta yi ƙarin haske dangane da dalilanta na baiwa sojojin rundunar takuba da na Barkan mafaka biyu bayan tankiyar diplomasiyyar da ta ɓarke tsakanin gwamnatin sojan Mali da hukumomin Faransa. A wani taro da ya haɗa shugaba Emmanuel Macron da wasu shugabannin ƙasashen yammacin Afirka, cikinsu har da Mohamed Bazoum na Nijar, a Larabar da ta gabata a birnin Paris ne aka tattauna wannan batu da ya haddasa cece-kuce a wajen jama'a. A wata hira da wakilin muryar Amurka Sulaiman Munabarma, ministan horo da koyar da sana'o'in hannu Kasim Mamman Mukhtar ya yi ƙarin haske akan dalilan amincewa da matakin girke waɗannan sojoji a ƙasar Nijar.
Wannan magana ina ga mutane kamar yadda suka saba suna so su kawo rudani. Shugaban ƙasa mutum ne mai gaskiya, mutum ne wanda babu wani boyo cikin lamarin shi. Wannan ba wata sabuwar magana ba ce, illa iyakacin da akwai mutanen da kullun su tunaninsu menene za a yi a ta cece kuce. Wannan ba shi ne ke gaban gwamnati ba, kuma ba shi ne musamman ke gaban shugaban ƙasa ba, wanda amana da nauyi wanda Allah ya dora mashi, ƴan ƙasa suka dora mashi, shi ne kan gaba wurin kishin ƙasar nan, shi ne kan gaba wurin kare lahiya ta al'umman duka ƴan Nijar gabaki ɗaya. Ba yanda za a yi ya dora Nijar hanya da take ba mai kyau ba, tunda shi ne gabanta.
Wannan na nufin kenan za a bi ta hanyar majalisar dokoki kafin a bai wa Faransa izinin girke dakarun nata?
Babu wani abu wanda shugaban ƙasa zai yi wanda ba a kan doka ba, koko ba a kan shawara ba. Akwai iko da matsayi wanda constitution ta ƙasa ta bashi, kuma akwai tsari na yanda dukkan doka ta tanada da sauransu. Ba a taɓa saɓa shi ba jiya, kuma ba za a saɓa shi ba gobe, kuma ba abu ba ne na kamar rana guda. Tsari ne da shawara da nazari a yi gaugawa murƙushi wannan yaƙi na sunƙuru da taimakon Allah.
Shin a yanzu da yardar Nijar waɗannan sojoji na Barkan za su zo ƙasar, ko kuwa akwai matsin lamba daga ƙasashen sai da yawo da ma ƙasar Faransa?
Ka san wanda ke jagoranci akwai abubuwan da yake hangawa, wanda bai jagoranci bai iya hango su, musamman in mutum ya sa san rai da adawa. Ba magana ba ce ta Nijar ita kadai, magana ce ta Benin, magana ce ta kingin ƙasashe na Sahel, hatta ita kanta Malin magana ce wadda ta shahita, domin ba za a barin ƙoha ba 'yan ta'adda musu mamaye ƙasashen musu mamaye mu abin da ya wakana kasarsu kusan inda yau kashi uku cikin hudu na kasa ya rike ki ga 'yan ta'adda mu wannan ya same mu. Idan aka yi haka sai in ce lokacin ne za a yi ma shugaban Allah wadde. Kenan in za a ake shiri in ji Hausawa ba sai an dawo ba.
Kuna ganin Barkan da Takuba za su iya cin galaba a wannan yaki da suka shafa shekaru tara a can baya suna yin sa a Mali, saboda a yau ana zargin waɗannan sojoji da gazawa.
Yaki ne na sunkuru wanda mu alhamdulillahi bisa tsari da yanda za su yi bisa wannan iyakoki na wannan kasashe wanda ba Niger ba, tunin mu akwai galaba wanda sojawan mu sun yi galaba. Tare da lalle kama wasu da horonsu ta hanyar bada labarika da wasu abubuwa, amma galaba ga sojan mu take, duk wanda zai zo zai tarra mu tsaye, zai tarra sojan mu tsaye.
Madalla a gaida Salamun mu na bar ma da wannan rahoton. To yanzu kuma za mu leka arewa maso gabashin Najeriya. Gwamnatin jihar Borno ta keɓe naira miliyan 100 don tallafawa matasa 152 su zama masu dogaro da kai, su kuma kaucewa fadawa tarkon 'yan siyasa. Matasan dai sun bayyana farin cikinsu tare da jinjinawa gwamnatin ta jihar Borno saboda wannan kokari. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani a cikin wannan rahota.
Gwamnatin jihar Borno ta kebe naira miliyan 100 don raba matasa 152 da za su kama sana'o'i daban-daban don kuma su gujewa bangar siyasa su zama masu dogaro da kai. Gwamnati ya ce an raba wannan kudade ne cikin wannan mutane 152 za su samu naira 500,000 guda 16 daga ciki za su samu naira miliyan 200 wanda kuma horar da su na wata guda-guda kan fannonin kiwon kaji da kiwon shanu da aikin kafinta da kiwon kifi da dai sauran sana'o'i daban-daban. Gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umbarazum ya ce kowanne su zai biya wannan rabin kuɗin ne, sannan kuma a yafi masa rabin kuɗin idan har Allah ya sa ya biya rabin kuɗin. Idan dai za a iya tunawa a watannin baya ne gwamnatin jihar Borno ya haramta bangan siyasa a jihar baki daya, waɗannan da daga cikin waɗanda aka tsamo don horar da su wannan sana'o'i daban-daban. Ga dai abin da gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umbarazum ke cewa,
wani yana yau kuma yau shekara 20 amma ba zai yi saya shinkafa ba guda ba, to me amfani shi? Abinda muke yi muka yi wannan ba ma son ku bane, amma abinda ba ma so keke na fiye ya koli wani fijo ya wuce ana bayan shi a je gidan kofan member house of assembly, kofan commissioner, kofan advisor na shi ne abinda ba ne. Don saboda haka abinda muka ba ku wannan in kun yi niyya mai kyau Allah zai taimake ku. Wani yana magana ana cikin ikon magana cikin shekara 5 wallahi ba zai samu dubu da gida ba. To yanzu miliyan 100 da wannan kun ga kun fara samu alaka miliyan 2 ma mutane 16 dubu da 500 mutane 150 da wani abu wannan kudin a cikin shekara 3 za mu rarra reni ba za mu rarra wanda ya mayar da barni a ji ai sana'a.
Shi ma kwamishinan ma'aikatar wasanni da walwalan matasa honorable Sa'in Nabuba ya ce an karfafa gwiwan waɗannan matasa ne don su zama masu dogaro da kansu.
Allah ne yake bada mulki amma su ne bangan 'yan siyasa su ne masu jara. To gwamna ya zo ya tuna ya ce me yasa bana gani yaron commissioner ciki, bana gani yaron gwamna yaro na ciki, bana gani yaron farmer, me yasa yaron nan ba za mu yi su wani abu? Shi yasa gwamna yake to mu zabi shugabannin a ciki a koya musu sana'an yi mu ba su kuɗi su je su zama mutanen kansu. Daga yau duk mutum da ya kira yaron nan ya kuma ba su za su kai kara ba, ni commissioner matasa ni ne zan kai kara su, don yaran nan an riga sun yarda abin da aka koya musu, sun ce tunda Allah ya su ba san ce ashe koyan aiki haka koyan sana haka ba. Saboda haka yanzu matasa ne gobe wani ya zama commissioner, wani ya zama farmer, wani ya zama wani abu. Saboda haka ayin training nasu mun ba su kuɗi, wani za su yi kiwon kaji, wani su kiwon shanu, wani su kafita. Wannan kujerin da wallahi ku gani na rantsa maka yaron da ana ce maka eh kuma shi yayi akancin sa.
Koyi matasan da suka amfana da wannan kudade yake cewa
sunana shanu da Alhaji ina murna sosai saboda tunda ake gwamna Baraba ta mai taimako irin ki mun yi murna da wannan abun sosai saboda muna nan muna ne da yariya ba mu 100,000 yau ya taimaka mana da wani abu to mun ji dadi.
An ce ku yi kasuwanci, za ku yi kasuwanci da wannan?
Mun muna kasuwanci, za mu kara ya kara mana karfin gwiwa mu cigaba da kasuwanci.
Sunana Obida Liva.
To ya kake ji da wannan taimako da aka baku?
Gaskiya na rasa yadda zan yi magana kai tunda aka soma siyasa Borno State tun 1999 mu muka kirkiro youth din, amma babu shugaba da muka taba samu wanda gaskiya ya karbi youth da zuciya daya kuma yana so ya ga ya canza tunaninsu da rayuwarsu kamar shi Professor Babagana Umarazu.
Kana gani wannan taimako zai canza ma rayuwarku?
Gaskiya duk wanda in aka bashi abu kadai yayi godiya Allah zai albarkace abun komin kankanta shi.
Wasu matasa da suka amfana da kudade da gwamnatin jihar Borno ta gebe kenan ke bayyana jin dadin su game da wannan tallafi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yaku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da wani mai fatin tayar mota a birnin Kumasi Alhaji Dole Special Organizer akan matsalar rashin ingancin tayoyi da hukumomi suka ce tana haddasa hatsarin ababen hawa a kasar da kuma asarar rayuka masu yawa. Alhaji Dole ya ci gaba da bada shawara ne kamar haka.
To shawaran nan ba su ne ba su bar ankalinsu ya je kan lore lore duka shetayi. Yau in ba tayi karkashin lore lore bai da amfani musamman ka je ka sayi lore da tsada she ka zo ka sayi tayi special mu yam zango mu she mai she ce waka mai dabara dabara kuma zai kawo babban illa ne don yau
wani irin dabara kenan wani yazo ya ce ka mai
kaman tayi bai da kyau kaga wani an dinka wani nanan ya ci ya fude
ko kuna dinka tayi duka
kuna dinka tayi amma ni ban dinkawa in ka zo nasiya na zan ma kaman ba tayin nan ya kawo ma masala ya kawo wasari an yi mutuwa ko lorin ka ya bata ka ruba in ka sai tayi 2 million baka sai ba she motan ya je jawo babban hasari ka kashe fiye ga 2 million nan sai sa nasiya na zan ba su kuma ba su bar ankalin su je kan lori domo muna zaminan gaba aikin bagrazin kawai nake yi ba in ka zo in na duba karkashin lorin ka in matsala na
duba ma karshe direbobi kaima ainihin wato masu mallakan mota nasiya mu duba ainihin direbobi da mafi yawanci lokaci ake ba su mota su ja da dai sauransu suka zo haka za su ainihin sa iska wani shawara kake ba su game da tayo da suke amfani da shi
in na duba in tayin shi bai da kyau sai in kira shi in ce ma tayin nan bai da kyau ka bar mai motan kai sai ma sai ce wai an ce mai mai mota ce wai ya yaki duwa sati duwa sati kuma ya kai kudin ba sai mai sai shashin da yake bai son ya je motan yuwa ya ji shi sai ta dabara da shi wai ka nemi mai wanda shi ma ya tsufa ya samu mota yayi dabara da shi sai sa kullun muna musu magana ni in ka zo tayin ka bai da kyau ban sa ma iska na fadi ma don yanzu muna alaka da yan ruwan salti sai sa su ma inda suka sani da cikin bugu su suna wayar da mu abinda mu ma muka san shi mu wayar da direbobi.
Alhaji Dole Special Organizer kenan a tattaunawarsa da wakilin mu Hamza Adam. A nan kuma sai kuma mun tattauna da wani dan kasuwa mai sayar da tayoyin mota wanda shi kuma ya mana karin bayani akan irin tayoyin mota da ake amfani da su a Ghana. Sai dai ya fara ne da gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Alhaji Ahmed Rashid Guruza mai tayi. Gaskiya a sana'a na ne aikin tayi ina suma wurin shekara 30 kenan. Tayoyi da ake amfani da kansu suna da yawa da sanannun tayi da ake fadi Bristol Michelin to yanzu saboda China sun shiga cikin kasuwa tayin ba iya kirga sunansu daban ne tayin kowane tsohon tayi ya iya zo da suna akwai su Long Long March Grand Tour haka dai kake ganin su fiye da da asali da aka sani da Britain da Michelin da Bristol to yanzu kasuwan tayi sun yawa. Dalili shine sadan tayi yasa da aka shiga cikin kasuwa China kuma na da yawa kuma ana sai shi amma sai ina mai sai da tayi dai yanzu tayi yayyawa brand yayyawa a cikin kasar Ghana.
Na alhaji mu duba kana ganin taya mara inganci na daga cikin abubuwa da ke haifar da hatsura a wannan yanayi na kullun kwanan duniya.
Gaskiya ne tayi da yana cikin kwarai abinda yasa haka nan ne shine da al'amari yayi karfi mutane ba su shiga sayan sababbin tayi ba sai ga mutum ya riya sai saka hanta nan kuma suna da illa kwarai su ke kawo yawancin hasari amma sababbin tayi dai su ne tayin da ke da inganci mutum na da su yana rage hasari to amma yanzu da ya zama na tayi yayi tsada mutum shi zai sai saka hanta nan kuma daga kashi wani yanayin shi da nan kasar mu bai dacewa sai su ga mutum ya riya sai yasa yana araka da shi bai ji ma shekaru tayi mota ya fashe mota ya accident saboda shi wurin bakin ingancin tayi ne gaskiya ne shofin tayi suke kama
kana ga nan ya dauki mataki domin ganin an shawo kan wannan matsala
da an yi aduki shi ne matakin da za a duki ne da mutane su yi sababbin tayi amma sadan shi ya sa mutane da yawa ba su yawa shi ko gwamnati ya ce zai haƙasa sa mutane ya masa musu sai sabon tayi be don ga masu sana'an kawo sakaran tayin nan su ma yanzu a sana'ar su kenan in gwamnati ya ce a bar musu tayin su da masu motoci da menene sun kiya domin karfin sayan tayin nan wani yana nan mota ya saura hanya zai zo ya tambaya wanga sabon tayi a ce gudun na sama sai je ya samu sakaran tayi wanda ke kasa sai je ya samu shi tare wanda ya an yi amma yana wuya
wani shawara zaka baiwa ainihin hukumomi wa hasatan dakarun ƴan sanda da dai sauransu domin ganin su mai da hankali wurin kulawa da wannan harkoki ganin wanda mataki ya iya yayi sanadiyar shawo kan wannan matsala
ina ji dai da hukuma dai kaman polisai da NDVLA suke kulawa da wayan gabatu ne tayi ya ci da menene da menene da sunan ya MTTU polisai kenan to yan license office ba DVLA suke kula da wurin in za a license motocin to koda sun yi wannan shi na fara gaya maka yanayin nan ya bar in za su yi sun wahala tare ba izai ba domin mutane ba su yi sun samu bin tayi shi mai shi ya zo zai wuce kace mai a tayin ga ya ce zai fitar ya yi wuya shi yanda abin ke tafiya kenan
to anan ne kuma zamu dace aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu kawo muku wani sabon shiri yanzu madajin wakilin namu a birnin Kumasi Hamza Adam da bakin sa da suka hada da Alhaji Ahmed Guruza da Alhaji Dole Special Bogadiza da ba daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shiri baba yako makeri daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
gaida baba Yakubu Makeri to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice
Araba bamabamai daren jiya a sabar a yankin Donbas dake gabashin kasar Ukraine inda aka yi ruwan bamabamai dake haifar da fargabar barkewar wani babban fadan soji shugaban jamhuriyar Donetsk yau asabar ya bada umarnin hada kan mazaje da za su gabatar da kansu don shiga aikin sa kai na mayakan yankin an kuma haramtawa maza masu shekaru 18 zuwa 55 ficewa daga jamhuriyar mai ra'ayin Rasha da ke gabashin Ukraine shugaban Amurka Joe Biden ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya kudura aniyar mamaye Ukraine nayi na amcewa ya yanke shawarar muna da dalili na yadda da haka Ji Biden yayin wani jawabi daga fadar White House jiya Juma'a tunda farko da rundunar sojan Rasha ta sanar da cewa yau Asabar za ta gudanar da gagarumin atisayi na dakaru masu amfani da makamin nukiliya wanda Putin da kansa zai sa ido a kai duk da haka Biden ya ce bai yi imanin cewa Putin yana tunanin yin amfani da makamin nukiliya da gaske ba Yan sandan Canada na aiki yau Asabar don dawo da al'amura kamar yadda aka saba a babban birnin kasar bayan da manyan motocin dakon kaya da masu zanga-zanga suka mamaye tsakiyar garin Ottawa sama da makonni uku don nuna rashin amincewa da dokokin annoba tun a jiya Juma'a ne aka fara yunkurin gyaran kuma an ci gaba da shi har zuwa dare tuni dai aka kame hudu daga cikin ainihin masu shirya zanga-zangar kuma an kama masu zanga-zanga sama da 100 India da hadaddiyar daular Laraba sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya jiya Juma'a inda kasashen biyu ke sa ran ƙara haɓaka kasuwancin kasashen biyu zuwa $100 billion nan da shekaru 5 wannan da ya ci ne na farko daga cikin wasu yarjejeniyoyin kasuwanci mara shinge da New Delhi ke hanzarin yi da kammalawa a wannan shekara don faɗaɗa tattalin arzikinta da annoba ta yi wa illa
To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku sake jin madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya tsaya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya hada shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya